sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an da lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 17 ga watan Maris. A cikin shirin za a ji cewa yan bindiga na ci gaba da cin karansu ba babbaka a sassan Sokoto kuma har ma sun fara dosar jirni.
Dan wani wanda aka doka su biyace zaka sana canga hannun baraki su biyace.
Za kuma a ji cewa yan Najeriya na ci gaba da mai da martani kan hakuri da shugaba Muhammadu Buhari ya ba su saboda matsalar wuta da kuma man fetur.
Mun yana ba mu hakuri to amma kuma wacce izini da ya bayar na a kama waɗanda suka yi wannan abin da bai kamata ba ba aiwatar ba kuma mu ga yi wani abu akai ba.
Kamar kowace ranar Alhamis yau ma Zainab Babaji na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirin hukumomi na sauƙaƙama marasa ƙarfi wajen kare lafiyar jiki. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni da Abdulrahman Muhammad kan gabatar. To amma yanzu a gyara zaman a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Yayin da yakin Iran ke ci gaba da ruruwa, jami'an diplomasiya suna kokarin ceto yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka kulla a shekarar 2015 duk da dauki hankali da rikicin ya haifar. Yanzu ya nuna sun kusa su cimma matsaya kan yarjejeniyar wacce za ta maido da Amurka kan yarjejeniyar da Iran ta ba da haɗin kai wajen takaita shirin nata na nukiliya. Bayan watanni 11 ana tattaunawa sama-sama a Vienna, jami'an Amurka da wasu sun ce batutuwa kalilan ne kawai suka rage a magance su. A halin yanzu kuma da alama Russia ba za ta sassauto kan barazanar kulla yarjejeniya ta takunkuman da ya shafi Ukraine ba, wanda ya hana cimma matsaya cikin gaggawa.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi taimakon Jamusawa a yau Alhamis. Inda ya shaida wa 'yan majalisar dokokin Jamus cewa ana kokarin tsaida wata katanga a Turai tsakanin yanci da bauta. A cewar Zelensky wanda ya yi magana ta kafar bidiyo, wannan katanga tana kara girma da duk wani bam da ya fada a kan Ukraine da duk wata shawara da aka ki dauka. Ya kuma soki Jamus da ba da goyon baya kan dakataccen aikin bututun mai na Nord Stream 2 don jigilar iskar gas daga Russia. Yana mai cewa Jamus ta fifita batun tattalin arzikin ta kan tsaron Ukraine. Ana ci gaba da aikin ceto a yau Alhamis a wani gidan kallo inda Ukraine ta ce Russia ta kaddamar da hari ta sama a wurin a birnin Mariupol da aka yi wa kawanya inda ɗaruruwan fararen hula suka samu mafaka. Shugaban Amurka Joe Biden ya ansa kiran neman taimako da Ukraine ta yi a jiya Laraba da tallafin dalar Amurka miliyan 800 da ya hada da makamai da kayan kariya, abin da ya gaza bukatar hana shawagin jirage a sararin samaniyar Ukraine da Zelensky ya nema. Labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Korea ta Kudu ta yi shiru game da harba makami mai linzami da ya yi sanadiyar fashewa a sama wanda aka ba da rahoton samun burbushinsa kusa da Pyongyang. Kafofin yaɗa labaran gwamnati yau ba su ce komai ba a yau Alhamis game da lamarin na jiya. Kafofin yaɗa labaran ƙasar kan ba da rahoton harba makamai masu linzami da safe bayan abin ya wakana, amma ba kasafai suke ba da rahoto idan gwajin makami mai linzamin ya samu tangarda ba. Makamin mai linzami dai ya tarwatse a sama jim kaɗan bayan an harba shi daga babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Koriya ta Arewa bisa ga bayanan sojojin Koriya ta Kudu. Kamfanin dillancin labarai na Yonhap a Koriya ta Kudu ya ba da rahoton cewa fashewar ta faru ne a wani tsayin da ya kai nisan kilomita 20, sai dai ba a tantance musabbabin abin da ya janyo hakan ba. Wata kafar yaɗa labarai mai suna NK News da ke birnin Seoul wacce ke da majiyoyi a Koriya ta Arewa ta ce burbushin makamin ya faɗi ne a kusa da babban birnin ƙasar ta Koriya ta Arewa, inda ya kafa hujja da abin da shaidu suka faɗa da kuma wasu hotuna da ya gani kan rashin nasarar gwajin. Babu tabbas ko rokar ta fada a wurin da jama'a ke da yawa, amma ƙwararru sun yi gargadin cewa akwai hadari tattare da fadowar urbushin da kuma sinadarin da ka iya zama guba a makamin rokar. Wani alkali a Honduras ya amince da bukatar Amurka ta miƙa tsohon shugaban ƙasar Honduras din Juan Orlando Hernandez domin ya fuskanci tuhuma game da fautaucin miyagun ƙwayoyi da makamai. Hukuncin ranar Larabar ya zo ne bayan wata guda da jami'an Honduras din suka kama Hernandez a gidansa da ke Tegucigalpa. Shi dai Hernandez ya musanta hannu kan wannan lamari, yana kuma da ikon da zai iya ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci. Tun daga shekarar 2004 ne Amurka ta buƙaci a miƙa mata shi. Hernandez ya bari aka shiga da tanna hodar Iblis daga Venezuela zuwa Colombia, inda aka ratsa ta Honduras akan hanyar zuwa Amurka, yayin da ya bada kariya ga masu fataucin kamar yadda bincike ya nuna, inda aka bashi cin hancin miliyoyin daloli. An yi ta samun hannun Hernandez dumu-dumu a shari'ar da aka yi wa kaninsa a New York kan safarar miyagun ƙwayo a shekarar 2019. An samu dan uwan nasa Juan Antonio Tony Hernandez da laifin fataucin ƙwayoyi da makamai, sannan an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari.
Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga Najeriya, inda maimakon a samu sauki a aika-aikar 'yan ta'addar daji sai ma dada danawa kusa da birane suke yi a wasu jihohi irin Sokoto. Muhammad Nasir, gare ka.
Duk da yake har yanzu 'yan bindigar na ci gaba da tauka ta'asar su a wasu daga cikin waɗannan yankunan, haka ma suna faɗaɗa ayyukan nasu zuwa wasu sababbin wurare. Yankin Durbawa da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Kwari, wadda ke dab da shiga ƙwarai birnin Sokoto, ya soma ɗaukar baƙuncin 'yan fashin daji, inda jama'ar garin suka soma kokawa.
Cikin satin gada an kawo hari ya kasu biyat, an kurbi sosai na 'yan uwanmu. Jiya batun da nake da kai, akwai ɗan uwana wanda an ka doka su biyat, zaka suna canja hannun baraki su biyat.
Wan abubuwa da ka tahowa a kare shi tun bai wari ka ba, don su suna nuhin sai sun kai Sokoto. Wani abin da kawo ƙaura da kan aya kawo kusa da Sokoto nan mallama, don Allah a taimaka mana.
Uban ƙasar yankin Ma'azu Yakubu Durbawa ya nuna damuwa akan in ba a yi saurin kawo ɗauken magance matsalar ba, to fa ba a san adadin illolin da za ta iya haifarwa ba.
Sun zo wani ƙauye da ake ce Matsariki, sun kama shanayensu sama da 1,000 banda tumakai da awakai. Sun shiga wani ƙauye na ƙaurare, su ma a nan garin sun kwashi dabbobi da tumakinsu da awakinsu da dama. Abinda muke so ga gwamnati, mu samu ƙarin jami'an tsaro. Muna da outpost nan garin, amma ba mu rasa ɗan sanda uku kawai. Kuma ɗan sanda daga uku ba Durba kawai yake kwabarin ba, akwai district na tsaki.
Yankin Garaushi da ke ƙaramar hukumar mulkin Wamako a cikin garin Sokoto, shi ma yana fuskantar hare-haren ta'addanci, inda 'yan bindiga ke shawagi suna halbe-halbe, suna shiga gida-gida, suna addabar jama'a. Muhammad Kabir na ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki baƙuncin ɓarayin kwanan nan.
Ƙari ina yi zarabi, sai na ji ana jan gambu na, don ina da gambu na kwano, haka gate na kwano, sai sun ka haska hitila. Ina dibawa ƙasa inda gambu ya buɗe, sai na ga bindigogi za su kai bindiga biyat, sai na koma da gudu. Ina nan sai na ji shigo cikin ɗaki, ke tashi, sai ta tashi, sai ka ce ina mijinki, ta ce wallahi ita ma bata gane shi ba. Sai sun ka ce to ina nika ajiye kuɗi, ta ce wallahi ba mu da kuɗi. Sun ka ce ƙarya take, sun ka sa bindiga sun ka bugi kanta.
Sau da yawa dai jami'an tsaro ke cewa suna kan ƙoƙarinsu na magance matsalolin da samar da tsaron rayukan jama'a, amma kuma matsalolin na ci gaba da wanzuwa. Abin da masharhanta kamar Farfesa Bello Dodon Bada ke cewa da ana samun haɗin kan mahukunta wajen tunkarar matsalar rashin tsaro, tamkar da ake samun haɗin kan su a fagen siyasa, da watakila zuwa yanzu matsalar ta zama tarihi.
Ayin ka lura suna haɗa kai wajen siyasa, don ka ji lokacin da gwamnan Kaduna ka faɗin cewa su 19 sun yarda da su kori shugaban jam'iyyarsu. Kuma kada ka ji ainihin take shugaban ƙasa da yake wannan ya shafi duniya su ya shawa. Nan take kirefe ya musu ya ce ahir, amma irin wannan a ce ma wani gwamna ya hito ya ce mu gwamnonin da mun kai samu matsalar tsaro mun yi taro, mun yi matsaya kuma in Allah ya so jama'a za su gani sannan su ce malamai su yi musu addu'a sarakuna ayi addu'a talaka su yi addu'a da yan Allah su abin ya sauki
duk kokarin da ni da mijin tabakin yan sanda abin ya ci tura
yan Najeriya dai na cike da fatar ganin lokacin da za a samu fita daga waɗannan musibbu ko da talaka zai samu saukin rayuwa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad to har yanzu muna a Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa yan ƙasa hakuri saboda matsalolin man fetur da wutar lantarki wanda dan haka wakilin muryar Amurka a Abuja Umar Faruk Musa ya tuntubi mai baiwa shugaba Buhari shawara kan harkar yada labarai Malam Garba Shehu dan jin ƙarin bayani sai ya ce
to ai a matsayin sannan shugaba wanda yake ya san aiki na jama'a da ke wuyansa ai waɗannan abubuwa da suke faruwa a ƙasa a matsanancin rashin man fetur da wahalar wutar lantarki da ake fama da ita dole ta dame shi musamman maganar harkar fetur wanda yake cikin nufin ubangiji shekara bakwai din nan da aka yi yana kan mulki gwamnati ta yi kokari ta yi maganin irin wannan matsala tunda amma kusan mantar da ita to sai gashi kuma abu ya sake dawowa mutane to an dai san ya ake ma aka zo aka samu kanmu a wannan hali da ake ciki shi harkar man fetur din haka kawai wasu masu san kansu mugaye suka shigo da gurbataccen man fetur tanka dole aka janye wannan fetur ita kuma wutar lantarki dama kusan kowane lokacin rani zafin nan yakan sa ruwa ya kasa a kogi irin kamar wutar lantarki da ake samuwa a kayinji da irinsu muna da wuta da akan samar da ita ta makamashi na iskar gas wanda ake samu a yankin Niger Delta fitina yanzu sake tasowa take a Niger Delta bututun gas da man fetur suke sa bom suna fasawa in ba don haka ba Najeriya cigaban da aka samu a kan harkar wutar lantarki wutar ta kai megawatt 2018 yanzu haka ana ta kokari a gyara a cikin kwana biyu uku da suka wuce ma an gyara wani tutu wanda yake ya dawo da megawatt wajen 350 ana nan ana wannan aiki shugaban Muhammadu Buhari hakuri yake ba yan Najeriya cewa gwamnati ba kwance take ba tana daukar dukkan mataki da ya dace don aiwatar da maganin waɗannan matsaloli guda biyu da suka tsaye da mutane.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Shu'abu Idris Kwarede akan sha'anin tattalin arziki kuma ɗan siyasa domin in ji irin martanin da zai iya maidawa dangane da wannan ba da haƙuri da shugaba Muhammadu Buhari ya yi.
Wani abu ne da ya zama mana abin al'ajabi saboda a tarihin Najeriya a sani na ba mu taɓa samun shugaban ƙasar da ya fito ya ba 'yan Najeriya hakuri ba akan ƙarancin man fetur da man jiragen sama da sauran mai da ake amfani da su na sufuri wato kamar su diesel ko kuma matsalar wutar lantarki da ta addabi Najeriya. Amma a ce an wayi gari wasu daga cikin wanda suke da haƙƙin shigo da man fetur sun shigo da gurɓataccen mai wanda yake ya kawo mana illa har wasu sun rasa rayukansu saboda wannan man. Shugaban ƙasar nan ya ba da izinin cewa lallai a kama waɗanda suka shigo da wannan mai a hukunta su babu abin da aka yi. To mu yana ba mu haƙuri to amma kuma wancan izini da ya bayar na a kama waɗanda suka yi wannan abin da bai kamata ba ba a aiwatar ba kuma ba mu ga yayi wani abu a kai ba ya kamata bayan ya baya 'yan Najeriya haƙuri ya kuma ƙara yin hoɓɓasa ya tabbatar da cewa an hukunta waɗanda suka jawo wannan matsala da muka samu.
Malam Shu'abu Idris kenan wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin matakin da shugaba Buhari zai ɗauka. A kawai inda suka shigo da gurɓataccen man fetur da ya daɗe da ba da umarni a kan mataki a kansu amma har yanzu shiru ake ji kamar malam ya ci shirwa. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya.
A gaida Umar yanzu kuma ga Zainab Babaji da shiri na gaba.
Rahoton da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar a shekara ta 2019 na nuni da cewa kowane gida a Najeriya na kashe akalla naira 61 cikin kowane naira 100 da ake samu don neman lafiyar jiki. Rahoton ya kara da cewa mazauna karkara su ne suka fi kashe kuɗi wajen neman lafiya kan wasu cututtuka da suka addade su. Bayanai na nuni da cewa jarirai ne suka fi mutuwa a Najeriya saboda akasin da ake samu tun daga daukan ciki zuwa haihuwa, yayin da cutar malaria ko zazzabin cizon sauro ta zama babban sanadin rasa rayuka a Najeriya. Sai kuma cutar zawo ke bi mata, sai cutar da ta shafi numfashi, sai cutar HIV ko tsida, tarin fuka da sankarau ke bi musu. A shekara ta 2019 ne gwamnatin jihar Plateau ta bi sahun tarayya, inda ta bullo da shirin nan na taimakekeniya da zai sauwaka ma mutane irin wahalhalun da suke sha da zarar sun kamu da rashin lafiya saboda karancin kudade a hannunsu. Shugaban hukumar tsarin taimakekeniya na lafiya a jihar Plateau, Dr. Fabon Jemchan, yace tsari ne da talaka ko mai kudi zai amfana.
Idan talaka ya je asibiti wani lokaci, idan aka ba da kudaden da ya kamata ka biya in yayin salama, so da dama talaka baya iya biya don kudaden suna yawa. Wayan su har suka je su sai da abubuwa, su sai da gonaki, su sai da malaka da wata ya arzikin su ne suke da shi. Wannan shirin ta zo ne domin a duba wani hanya ne za ta yi maka. Idan an ce 100 ko sai mutum ya bada 10 bisa 100 a matsayin kudaden asibiti kenan. Wani lokaci kuma wayan su ma ba su biya. Akwai wayan su da suka je zaka ga bill ya kai sama da 500, amma zaka ga ya biya 50 ne, wani 10,000, in fact wani ma 200 ne biya gabaki daya. To taimako ya zo ga talaka.
Wannan shiri na taimakekeniya musamman ma ma'aikata ne ko kuma har ma waɗanda ba ma'aikata ba za su ci gajiyar sa?
Duk idan mutum yana zaman cikin Plateau, wannan shirin domin shi ne. Shi yasa akwai shirin mun yi shi kashi hudu. Akwai na wanda ake taimaka ma gajiyu da wanda suke mata masu goyon ciki da yaran da suke kasa da shekara 5 da iyaye tsofaffin da suka yi shekara 65 zuwa sama da wanda suka yi aiki suka yi murabus, yaran da suka rasa iyayensu ko kuma wanda suka yi gudun hijira ko kuma a ce wanda su dan samu tabun hankali. To wayannan ba sai sun biya wani abu ba. A formal sector wato masu aiki karkashin ramin hukuma ko kuma jihar Plateau ko kuma masu aikin zaman kansu wato organized private sector kenan, su muna daukan 1.75 bisa 100, sai wanda suka ba su aiki suna biyan mu 3.25 bisa 100, wato 3.25% kenan. Kuma na basic ne wannan, ba duka albashi bane. To wannan hanyar za su samu taimako. Amma mafi yawan mutanen mu suna yin zaman kansu ne kawai, masu noma, masu aikin hannu da duk wayansu aiki ta wasu kungiya daban-daban. To su 12,000 ne kacal suke biya duk shekara, ko kuma 1,000 a wata, ko kuma naira 20 da naira 250 sati, ko kuma naira 36 kawai kowane rana. To duk za su samu hanyar taimako ta wannan taimakekeniya.
Wasu da suka ci gajiyar shirin sun bayyana irin alfanun da suka samu.
Sunana Michael Para. A gaskiya wannan shiri da na shiga wannan shiri, ina cikin wadanda dama ba su da shirin nan ma za ta yi ba. Domin da suka zo da farko mun dauka irin kasan farfaganda na gwamnati. Mun ce mai yiwuwa ana nema ne a samu jama'a dai saboda a yi tallin wata abin da ba za ta yi ba. Sai ranar 27 ga watan 11 da ta gabata, matana to misalin 11:30 sai ta tashi ni tace kai cikin ta fayana mata zafi a wani gefe. To inda na register facility na, so muka tafi wajen karfe 3 muka samu likita, suka karbe mu aka fara zuba mata ruwa. To ranar Monday da aka zo da safe aka yi scanning, suka ce ai appendix din har ya fashe, kuma har ya je ya taba cibinta, saboda haka ba abin da za a yi sai dai ayi aiki. Muka yi kwana 8 a asibiti. Sai aka yi bill, sai na duba bill, aka duba bill na ga bill 269. Sai a kasan shi sai aka rubuta wireless plus chema menene, sai aka ce zan biya 10%. 10% na kudin nan 26,900 ne da 900 da gudu na biya kudin nan. Amma na son tabbatar ma duk mazaunan jihar Plateau wannan shirin tabbatacciya tana aiki, kowa sai ya gwada. Kuma na tabbata da yake wannan gwamnatin tana kokari ta talafa ma talakawa, kowa ya kokari ya zo ya gwada. idan ya faru da shi zai tabbata. Ni na gwada, na taba, na gani kuma na tabbatar da shi.
Sunana Lina Dang.
To amma ta wace hanya kika amfana da wannan tsari musamman na kiwon lafiya?
Eh dama ina da ciki, so ban san ma wai ina da fibroid ba, so sunday ke almost 7 months shine aka discover ina da fibroid. So sai na je kuma private hospital ne, so inda na je suna ce min da cewa is 50-50, so inda har ya kai kusan wata tara shine suka ce, wata takwas wata tara dai sai suka ce min gaskiya abun in ban yi ba inda ni mutu ko yarinyan ta mutu, so dole ne I have to do something about it. Kuma lokacin because in zaka ko kuma government hospital ne, normally if you zaka zaka biya kusan 1000 da sama, talk more of private hospital. Sina na zo office din because ni mana apply ban samu card na ba.
Amma kamar nawa kika biya asibitin?
Asibiti na biya 10,000 na biya.
Kuma dama an ce miki wajen kusan 100,000 da wani abu kenan.
Kusan 200,000 ma. Amma na biya kudin 10,500 ko something like that. Nagode Allah, ni ne da godiya.
Kimanin cibiyoyin lafiya matakin farko 325 ne a fadin jihar Plateau suka fara aiwatar da shirin game da wasu manyan asibitoci da masu zaman kansu da kantinan bada magani da wuraren gwaje-gwajen cututtuka da asibitin haƙori da ma na masu tabin hankali, duk suna taimakawa wajen sauƙaƙa kuɗaɗen samun lafiya. Duk da ci gaban da aka samu, shugaban hukumar Dr. Fabong Jamchan yace akwai wasu matsalolin da hukumar ke bukatar daukin gaggawa.
Zuwa yanzu za a iya ce kun samu nasarori
sosai kuwa fiye da yadda muke tunani. Da yake da ana tunanin sabon abu ne jama'a za su ki. Jama'a kuma sun rungume a mun.
Mutane nawa ne suka shiga wannan tsari?
An yi sama da 130,000. Wato na formal sector kenan fa, banda na BSCPF an yi 34,000 da yan kai. Idan kuma masu wakiltan jama'a sun zo sun gane cewa ana samun taimako anan, sun shiga cikin informal sector suna siyan mutane premiums, to gabaki daya duka mutane al'umman Plateau sai su samu wani abu babban riga karfi kenan wannan, ba wai sai mutun yayi ciwo ne kafin fara tattalin arziki ba.
Ah, na san duk abin da yake da alfanu yana da matsaloli. Akwai matsalolin da kuke fuskanta?
Ah, sosai. Na farko, duk wanda kin gan suna aikin nan, suna aikin agaji ne, suna taimako ne. Ma'aikatan mu anan taimako suke bamu da wani ma'aikacin da an riga an dauke su waye musamman su yi aiki, kuma aikin nan ya fi karfin mutum 200. To mu ko yanzu a ce mai gida gwamna Plateau yace mu dibi mutane 300 kuma ba su kai ba, amma ai za a fara daga wani wuri ne ko? To wancan shine babban matsalan da muke da shi. Na biyu, akwai mutanen da ya kamata su taimaka magajiyayyu da har yanzu suna jinkiri ke. To kira muke gare su, da ka je ka dibi motoci kana ba ma mutane, in su kai rashin lafiya za su sayar da motocin nan, su sayar da su babur, su sayar da ne gabaki daya har su hana da gonakin su da gidajen su ba su iya biyan kuɗin asibiti ba. To wato Bature yace wai Pennywise and Pound Foolish kenan. Mutanen mu dole idon mu ya bude, mu gane cewa wannan abin da gwamnati take yin nan ba ta taba yin jinkiri ko rana daya a yin abin da tace za ta yi ba. To sai mu hada hannu gabaki daya, don in muka hada hannu gabaki daya to za mu ci gaba. Kuma idan an samu al'umma mai lafiya, ai ita ce uwar jiki ko? Yawwa, tattalin arziki ai sai ta zama da sauki, domin ba ka da lafiya ai ba za ka iya zuwa gona ba, ba ka da lafiya ba za ka iya zuwa neman kuɗi ba, ba ka da lafiya ba abin da za ka iya yi gabaki daya, abincin nan hantakanta ba za ka iya ci ba.
A shekara ta 2019 ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka ta kiwon lafiya da ta ba da damar cire kashi guda na dukkan kuɗin shiga da gwamnati ke samu don taimakawa 'yan Najeriya sarrafa lafiyarsu da na iyalansu, kamar yadda sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba ke yi wa al'ummarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab da rahoto na musamman, yanzu kuma ga Abdulrahman Muhammad da shiri na gaba.
Mai saurare, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin da fitattun labarin wasanni wanda ni Abdulrahman Muhammad ke shirya da kuma gabatarwa daidai wannan lokaci. Rikicin ƙasar Rasha da kuma Ukraine ya shafi harkar wasanni a duniya, inda halin da ake ciki Prime Minister ƙasar Ingila Boris Johnson yau mutuma goya bayan club din Chelsea wanda Roman Abramovich dan kasar Rasha ke mallaka da su daina ambaton sunan sa a cikin wakar tarihi ɗayan ƴan kwallon club din magoya bayan Chelsea sun ce da bayyana goyon bayan su wa Abramovich ko da wasan da club din ta fafata da kuma samun nasara kan Newcastle satin da gabata a bayan da gwamnatin Britania ta kakaba masa takunkumi domin huta haushinta sanadiyar mamayar da kasar Rasha ta yi a Ukraine dukkan Abramovich dai an kakaba musu takunkumi a yayin da club din Chelsea aka dora ta kan wani lasisi na musamman wanda zai ba ta damar gudanar da aikace-aikace amma ba za ta iya samun sabbin kudaden shiga ba shi dai Abramovich billionaire ne gwamnatin Britania ta bayyana shi a na kusa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin Abramovich ya kawo nasarori wa club din Chelsea tun lokacin da yake club din a shekarar 2003 kwamitin daukan kwamishinonin harkar wasannin kwallon kafa na rukunin Premier na hukumar kwallon kafa a Najeriya ta fitar da wasu sabbin ka'idoji ma waɗanda suke da sha'awar a dama da su a harkar kwallon kafa wanda zai kai ga samun matsayin kwamishinan kwallon kafa na cikin gida a Najeriya shugaban kwamitin nada kwamishinonin wasannin kwallon kafa a Najeriya Alhaji Babuga Kalli ya ce daga yanzu babu wanda yake kasa da shekaru 30 kuma ya wuce shekaru 65 da za a nada shi kwamishinan wasan kwallon kafa domin neman karin haske kan wannan batu na gayyato Honorable Faruk Yarmalaye mai club din kwallon kafa ta Yarmalaye dake garin Gombe yayi mana tsokaci akai da wani hira ne kuma tsakanina da Faruk Yarmalaye na kawo ga ƙarshen wannan shiri na wannan mako
sunana Malam Faruk Yarma shugaban kungiyar kwallon kafa na FC Yarmalaye dake Gombe wannan abu da hukumar kwallon kafa ta kasa da ta kawo shi dama to lokaci irin waɗannan canjin ya kamata ana tsammanin su kuma an yi wannan canji ne da zato mai kyawu cewa waɗannan referee alƙalan wasanni na kwallon kafa wanda suka yi retire kuma aka ba su dama suka zama match commissioners ina ganin lokaci ne yayi na cewa dewan su ya kamata su koma ko wani abu da Nigerian Football Federation ta kawo a lokacin a shi kowane wasa mafi yawa ana tura assessor wanda yake kulawa ya duba kokarin alƙalan wasa wasu referees ya rubuta nasa report din sannan akwai match commissioner wanda da alƙalan wasan da kuma sauran waɗanda abubuwan da suke faruwa a wasanni har a tashi kafin a fara har a tashi shine zai bada report gaba ɗaya wa Nigerian Football Federation to sai aka ga cewa su alƙalan wasa da suka retire bai kamata a ce su ne match commissioners ba ya kamata a sa su ne referees assessors to ma'ana wayanda za su ba da ba'asi a kokarin alƙalin wasa kawai sauran al'amura da ya shafi wasan zuwa ɗan kallo da kuma club da suka buga wannan wasan ba nasu bane domin ƙwarewarsu ta fi zama a harkokin da ya shafi alƙalin wasa kawai to wannan shi ne hukumar kwallon kafa ta ƙasa ta ce duk wanda ya samu kansa a matsayin retired referee kuma match commissioner ne zai haƙuri da match commissioner za kuma a ɗauke su a mai da su wanda za su na duba ƙoƙarin alƙalan wasa da ake yi ko kuma duk wasan da aka tura su.
Abdullahi Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Yayin da yakin Ukraine ke ci gaba da ruruwa, jami'an diplomasiya suna kokarin ceto yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka kulla a shekarar 2015 ne da dauki hankali da rikicin ya haifar. Yanzu ya nuna sun yi kusa su cimma matsaya kan yarjejeniyar wacce za ta maido da Amurka kan yarjejeniyar da Iran ta bada haɗin kai wajen takaita shirin nata na nukiliya. Bayan watanni 11 ana tattaunawa sama-sama a Vienna, jami'an Amurka da wasu sun ce batutuwa kalilan ne kawai suka rage a magance su.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya da gabatar da shirin da Julie Leather Creation wacce ta hada mana shi da kuma injiniya mu na yanzu Sidrak ni Ibrahim Kalmusi Garba ke muku fatan alheri wassalam.